yan kasa da hukuma.
Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace kike jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Muna neman ECOWAS da waɗanda sojoji a gyara muna akai waɗanda ƙarshen matsaloli gaskiya teloli da duk wani mai aiki da wuta. Muna neman a diba muna harkokin nan wala zazzauna namu
yanzu ga watan azumi ya gabato ga kasashe namu irin wanda zaki da ake yi. Gaskiya muna kira ga ainihin kungiya ta CDAO da su dibi Allah su dibi al'umma Niger saboda ba al'umma Niger ne suka yi juyin mulki ba.
Yau shirin zai haska fitila ne akan yadda matakin Najeriya na katse samar da lantarki ga jamhuriyar Niger ke mummunan tasiri ga rayuwar al'ummar ta Niger. A dakace mu
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina
madalla. Masu raye al'ummar jamhuriyar Niger na ciki gaba da korafi tare da kokawa akan mummunan tasirin da matakan kungiyar ECOWAS ko CDAO ke yi akan rayuwar su ta yau da kullum musamman harkokin tattalin arziki da sana'o'i. Tun ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne jami'an sojan kasar karkashin jagorancin General Abdulrahman Shani suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum kuma suke ci gaba da tsare da shi. Matakin sojojin na kifar da gwamnatin demokradiyya ya sanya jamhuriyar ta Niger na fuskantar takunkumin tattalin arziki daga kungiyar kula da al'amuran tattalin arziki ta nahiyar Afirka ta yamma wato ECOWAS. Al'amarin da ya sanya Najeriya da ke bautaka da Niger din rufe kan iyakokinta da kuma katse wutar lantarki da take samarwa ita jamhuriyar Niger din. Yanzu haka dai al'ummar ta Niger na kokawa akan kuma bayan da wannan takaddama ke haifar musu musamman ta fuskar tattalin arziki, kasuwanci da kuma sana'o'i. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwani ya hada mana rahoto akan yanayin da ƴan Niger din ke ciki.
Duk da shiga wannan matsalar, hukumomin kasar sun ayyana amfani da tashoshin watsa wutar lantarki da injina masu amfani da gas ko man diesel da tashoshin watsa wutar lantarki da kasar ta karfafa a wurare da dama da ke aiki da hasken rana. Wani daga cikin ɗan kasar ya soki lamiri ECOWAS cewa da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen majin nahiyar Afirka da ma makwabtan kasar ta Niger da jefa ta cikin wannan hali.
Sunana Muhammadu Sani Adamu. Ko kai ɗan kasuwa ne, ko kai ma'aikaci ne, ko kai aiki ne kake yi, wannan harkar wuta ta shafi kowa. Kuma gaskiya abin mu ya zo da mamaki sosai ganin cewa kamar yadda muka sani tun Niger kamar wuta ce wadda aka yi yarjejeniya da ƙasar Najeriya kan cewa kada Niger ta haka ainihin damkinta saboda kada ruwan su ke wucewa Najeriya ko kuma ya zama to ruwan yanzu su wuce cikin Najeriya ba su yi ƙarhin da Najeriya ta samu wuta ba. Aka hana mu Niger yin wannan da nufin idan an ƙare za a ba Niger wuta Najeriya ita ma ta yanke wuta. Amma kuma kaga yanzu kas an zo rana kai tsaye an yanke wutar. Ka duba likita akwai aikace-aikace wanda ake yi da wuta wanda in an samu an ɗauki wutar za ka iske marshi lahiya ya shiga cikin wani hali. Mu duka ga munan misali ƴan kasuwa ne yanzu ga watan azumi ya gabato ga ƙasashe namu irin wanda zaki da ake yi. Gaskiya muna kira ga ainihin kungiya ta CDAO da su dibi Allah su dibi maktaka su dibi al'umman Niger saboda ba al'umman Niger ne suka yi juyin mulki ba. Kenan wannan abu al'umma ne, wannan yanke wutar al'umma ne ya shafa, wannan takunkumi talakawa ne annan suna wahala.
Ƴan kasuwa da sauran masu sana'o'i sun ci gaba da kokawa game da halin da suka samu kawunan su a ciki watanni hudu a halin yanzu kamar yadda wani mai sana'ar kayan sanyi ya yi mini ƙarin bayani.
Sunana Muhammadu Mustafa birnin Kwani. To lalle kayan sanyi nan yanzu muna yin shi babu wuta. To abubuwan dai lalle suna dan ma dan dodama ba da muke so ba. amma muna fatan nan gaba insha Allah lillahi zan komiya daidai ta da addu'o'in mutane tunda abubuwa zakwa su kuma wuciya suka yi to muna fatan nan gaba wanda muka ce waya Allah ya sa mu ji dadi ya ba mu lafiya zaman lafiya cikin wannan kasa da sauran abubuwa dai na ta'ammuli
shi ko wani teller na tsaro da shi ya bayyana min cewa shi motar nan ya jefa su a cikin halin lahaulai
lina nura tayar muna aiki da wuta mun wutan nan gaskiya nan da son wata hudu gaskiya wuta wadanga matsaloli ne ta samu gaskiya muna cikin hawalai wallahi zamana na muke yanzu daga cikin yini da ana ba mu ita ta awa 6 to yanzu akasari wallahi ko awa 1 zuwa 2 na suka su sako muna su doke mu lemon ga muna neman equals da wadanga sojoji a gyara muna akai wadanga karshen matsaloli gaskiya teloli da duk wani mai aiki da wuta yanzu dai zaman da akai gaskiya akwai matsaloli na wuta muna neman adiba muna harakokin nan wallahi zazzauna na muke wanzar mata wuce amma yanzu haka wuta babu wuta don rabon mu da wuta tun jiya karfe 2 har yanzu babu wuta zazzauna na muke wallahi ga muna yanzu haka ma duk mun yanka muna jiran wutar na ta kuran mu ci gaba da ayyuka wani yana da karamin sayan group wani bai da karamin sayan group mu dai gaskiya duk muna cikin masu rauni nan ne kuma wallahi sune hayawa daga ciki
wannan matsala ta wutar lantarki da tasayan kasar yin kira da ma neman kasar ta yi fatali da dukkan wata yarjejeniya da tarayyar Najeriya a wannan fanni na watsa wutar lantarki a kasar domin ta kokarta kammala dam dinta na kandaji don ta samu wutar lantarki ta kanta da kanta
to nan gaba a cikin shirin zamu ji fashin baki daga masana harkokin diplomasiya game da hanyar warware wannan matsala
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu ba abu kiraraita da rashin aiki daga labaita
Masarare Farfisa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero Kano a Najeriya na cikin masana harkokin siyasar duniya da lamuran diplomasiya yayi fashin baki akan yadda yake ganin za a warware wannan takaddama tsakanin mahukuntan jamhuriyar Niger da shugabannin kungiyar ECOWAS wato Sigawo amma ya fara ne da yin tsokaci akan abin da ya kira raunin shugabannin Afirka
wannan kikaka da ake fama da shi yanzu a tsakanin kungiyar hadin kan tattalin arzikin yammacin Afirka da Najeriya bangare daya da kuma kasar Niger a daya bangaren abu ne wanda ya nuna raunin irin siyasar kasa da kasa da kuma hangen nisan shugabannin wannan nahiya tamu da farko dai ita kungiyar ta yi babban kuskure da ta yi zaton ta yi kuma gaggawar daukan wa'annan mataki na cewa za ta yi dauki matakin soja a kan Niger maimakon ta bi abun ta hanyar diplomasiya da siyasa yadda za a warware sai ita kungiyar ta kai kanta lungu sannan na biyu kuma tafi mai kora shafawa domin wa'anda suke kanwa uwar gami a kin wannan juyin mulki na Niger ita ce Faransa da kuma Amerika su kuma ECOWAS an tunzuro su ko an zugo su suka dau wannan mataki musamman ita Najeriya wacce ta dauki matakin har rufe iyaka da kuma gatsa wutar lantarki ga Niger to wannan abubuwa da aka dauka a gaskiya wannan cankace tare da ake ciki a yanzu kawai dan kadan ne na irin matsalolin da za a samu muddin ba zama akai a nemi warware wannan badakala ta fuskar diplomasiya da siyasa ba kuma sai mu nan yan Afirka da ECOWAS din mun yi kokari a matsayin kanmu mun dauki mataki a jidda yan Niger suna jin jiki mu ma yan kasuwar mu ai suna jin jiki musamman masu yin harkar cinikayya da wannan makauta namu da haka abu ne wanda zai yake shafar mu kamar yadda yake shafar su sannan kuma mataki da muka dauka na yanke wutar lantarki abu ne wanda a nan gaba mu Najeriya zai fi shafa sai mun dau mataki ita na farko kungiyar ECOWAS ta dawo daga wannan rakiya ta zo ta bude hanyar diplomasiya da siyasa a zauna
Farfesa Kamilu Usani Fage kenan na Jami'ar Bayar Kano a Najeriya, kuma shine ya cika maki shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwalli, Mahmud Ibrahim Kwalli daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Duka da an soci ya inganta kasa ta tarar da watansunta, za su yi sha'awa su yarje ta da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta.